أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك من سادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء ذكرات منا عمدة الأحكام واللفاوى إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama bayani akan littahi wanda yake mana bayani akan zakka mun ga abubuwan da ya cancanta a hutar musu da zakka kuma wani lokaci ne ya kamata a hutar musu da zakka kuma da nisabin hutar musu da wannan zakka yau da inko Allah zan mu tashi a sabon littahi shine littahin asiri malam zai mana bayani a hadisai wanda suka hada suka kunshi hukunce-hukunce wanda za mu daidaita azumin wanda muke yin shi imana nafila ko kuma na farilla yau shine darasin mu na 43 a wannan littafin muna 24 ga watan Rajab hijiran manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina 1442 idan muka dauki kalma asiyam azumi malaman luga suna cewa abinda ake ce ma asiyam shine kamewa idan ku muka dauka bangaren shari'a dan mu gani malumai suna cewa hiya huwa al imsak anil mufattirat ma'an niyya dukkan abubuwan da mutum ya kame daga bakin shi ya hana kanshi ci ya hana kanshi sha saboda tare da niyya saboda bautar ubangiji kuma wannan ibada ana yin ta ne daga ketawa al-fajr har zuwa lokacin da rana za ta fada idan muka bibi azumi zan mu gani azumi da kai wata fadala da ubangiji ya ya baiwa azumi wanda kuma duk wanda ya dace yake yin shi hakika za ya samu wannan fadalar kadan daga cikin su idan muka diba zan mu gani lalle ba lalle azumi yana daga cikin ɗaya daga gogohin alheri idan aka kasa gogohin alheri to azumi yana daukan ɗaya daga cikin gogohin alheri kamar yanda hadisi yazo daga Mu'az bin Jabal wanda yake tambayar manzo Allah yake ce mai ala adulluka ala abwabil khair shin bana sanya ka bana sanya ka akan hanya abubuwa a hanyoyi gogohi na daga alheri ba yake cewa bala bala yake cewa kware ku manzo Allah ina so a sanya ni akan hanyoyi na alheri kowa daga cikin gogohin alheri manzo Allah yake ce mai as-sawmu junnatun lalle azumi garkuwa ne wasadaqatu tubihul khati'a kama yudfi'ul ma'un na yake cewa kuma ita kuma kyauta tana kashe tana share zinubai kamar yanda ruwa yake kashe wuta yake cewa wasalatu rajul fi jawfil layli kuma sallan mutum a tsakar dare cikin gidan shi yake cewa sannan ya karanta mai wannan ayar da take cikin suratul sajda da tajafa junubuhum 'alal madaji'i ai zukunansu suna nisantar wurin kwana wurin kwancin su saboda su tashi su yi wa ubangiji ya da'una rabbuhum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun yake cewa kenan idan muka diba zan mu gani wannan azumi yana cikin ɗaya daga cikin kohin alherai kuma idan muka diba zan mu gani lalle yin azumi yana sanyawa mutum ya samu gafara daga ubangijin shi kuma da wani matsayi wanda yake da wani lada wanda yake mai girma kamar yanda yake hadi mana a cikin suratul ahzab yake mana innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati hayya kai zuwa bayani wa sa'imina was sa'imat ga masu azumi maza ga masu azumi mata yake cewa al hafizina furujahum wal hafizati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu wani tanadi na daga gafara kuma da wani lada wanda yake mai girma kenan yin azumi yana sanyawa daga yana sanya wa mutum ya samu lada wanda yake ya samu gafara ya samu lada wanda yake mai girma a wurin Ubangiji kuma idan muka diba shi wannan azumin wata wani shamaki ne daga gidan wuta kamar yanda hadisi wanda Imam Ahmad ya hutar da shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa as-siyamu junnatun manzo Allah yake cewa lalle azumi garkuwa ne wa hasinun minan nar kuma wani shimge ne wanda yake shamakance mutum da wutar jahannama Allah ya datar da mu da yin shi kuma idan muka diba zan mu gani azumin nan wata garkuwa ce na daga duk wata sha'awa kamar yanda hadisi yazo hadisin Abdullah ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah yake cewa ya ma'ashara shabab ya ku taran samari ya ku taran samari marasa aure manistata aminkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da ikon yin aure to yayi kokari yayi aure saboda arman yana fa innahu aghaddul wasat sannan karshen manzo Allah yake cewa idan mutum idan baya iya ba idan bashi da halin yayi arman to hakika yayi kokari ya dauki azumi shi shine jagoran shi kene idan muka diba zan mu gani azumin nan garkuwa ne daga duk wata sha'awa kuma idan muka diba zan mu gani azumi yana sanyawa mutum ya samu sababi na daga tsoron Allah mutum idan ya rasa tsoron Allah to hakika idan ya dukufa akan azumi hakika sai ya samu tsoron Ubangiji kamar yanda Ubangiji yake bayani a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kuka imani hakika an farlanta muku azumi kamar yanda aka farlanta tamma wanda suke gabaninku ko kun ji tsoron Allah kenan yin shin zai sanya mutum ya samu tsoron Ubangijin shi haka idan muka diba zan mu gani azumi yana daga cikin abubuwa wanda suke nesantar da mutum da gidan wuta nesantar da manzo Allah ya bayani yake cewa zai samu kanshi ya nesanta da wuta kusan nisa na shekara 70 kamar yanda hadisi yazo daga Abi Sa'id al-Khudri hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa yaji manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa man sama yubaidu Allahu an-nara an wajhihi 70 sana duk wanda yayi azumi hakika Ubangiji zai nesantar da huskar shi gulgudan shekara 76 da wuta shekara 70 idan muka dauka ko da a ce a kafa za a ringa ko da a ce a jirgi za a yi tafiya shekara 70 ba kadan bace ba haka Ubangiji zai sanya shamaki da kai da wuta tsawon shekara 70 kuma wannan azumi ne duk wanda ya azumi ko da guda ɗaya kai to Ubangiji zai sanya wannan ikar din tsankaninka da kai da wutar jahannama sannan idan muka diba zan mu gani lalle azumi babu wata ibada wanda take kwatamtacce niya da ita kuma abin da yake tabbatar mana haka hadan manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi hadisin da Abi Umamatul Baqili ya rawaito shi daga manzo Allah hadisi ne wanda Imam An-Nisa'i ya hutar da shi kuma Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin ingantaccen littafin shi Sitratu ala Hadisu As-Sahiha yake cewa shi Umama yake cewa manzo Allah ya manzo Allah ka umurce mu da mu huta mu tahi wani yaki wannan riwaya Ibn Hibban ce da kai riwaya ta shi Imam An-Nisa'i yake cewa ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da wani aiki wanda zai amfanar da shi yake cewa alayka bisiyami fa innahu la ya'la la mithla lahu yake cewa na hore ka ringa yawaita azumi saboda azumi babu wani wabu wata ibada kwatamtacce niya da shi wanda zai iya kwatamtacce niya da azumi ita kuma riwaya Ibn Hibban shi Umama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirye wani runduna wanda za su tayi siyaki a cikin rundunar da kai Abi Umama Al-Bakhili yake cewa manzo Allah ya mai addu'a idan ya tahi ya samu shahada sai manzo Allah ya ce mai Allahumma sallimhum wa ghannimhum ya Ubangiji ka amintar da su kuma ka sanya su ci ganima akan yakin kenan su samu nasara akan yakin a lokacin nan yake cewa sai suka tahi suka yi yaki da suka tahi yakin suka gwabza sai Allah ba su nasara kuma suka dawo gidajensu lahiya lau kuma tare da ganima yace aka sake shirye wa an sirrin dina sai da akai haka su uku idan zai huta sai ya ce manzo Allah ka mun adda in samu shahada manzo Allah sai ya ce Allah ka ba su nasara ka amintar da su kuma ka ba su ganima sai da akai haka su uku yake cewa a na ukun sai ya zo wurin manzo Allah yace to manzo Allah tunda na nema ka mun adda in samu shahada kana mana adda mu tayi lahiya mu dawo lahiya mu samu ganima abinda nake so yanzu ka umurce ni da wani aiki wanda idan nayi shi zan shiga aljanna manzo Allah yake cewa alayka bisiyam fa innahu la mithla lahu na hore ka da yawaita yin azumi saboda babu wata ibada wanda yake kutumtacciya da azumi yake cewa shi Abi Umama yana bada labarin wannan abinda suke da manzo Allah yake cewa tun daga lokacin nan ba a taba ganin hayaki ba a gidan shi ba da rana a ga hayaki yace ba a taba gani ba sai dai har ya kai mutane suka gane idan an ga hayaki a gidan shi to Abi Umama yana da baki idan kuma babu baki to kowa a gidan shi azumi yake yi yace saboda umarnin da manzo Allah ya mai ko kuma nasihar da manzo Allah ya mai akan ya hore shi da yin azumi saboda babu wata ibada kwatankwacinta idan muka diba kuma zan mu gani sakamakon shi wannan mai azumi za a sanya shi gidan aljanna ta daga wata kowa wanda ake ce mata arrayyan kamar yanda hadisi na sahal bin sa'ad yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da imamu al-bukhari ya wutar da shi yake cewa manzo Allah yake cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu arrayyan a cikin aljanna da ko wata kowa wanda ake ce mata arrayyan yace yadkhulu minhu as-sa'imun masu azumi kadai aka kibanta su kadai za su shiga daga wannan kofa Allah sa mu da daga cikin su yake cewa ubangiji zai yi shela ya ce ina masu azumi sai a ce mun sai su taso sai su yi tsaye yake cewa idan sun yi tsaye za su shiga ta wannan kofa fala yadkhul minhu ahadun ghayruhum babu wani wanda ba shi azumi a ce a shi ma ya shiga ta wannan kofa duk imanin shi gurin mai azumi kare aka tanada ya shiga ta wannan kofa yake cewa idan ya shiga idan masu azumi na karshen su idan ya shiga yace za a liƙe wannan kofa babu wani wanda zai shiga koma bayan su an yi ta ne kurum saboda masu azumi kuma kada mu manta shi wannan azumin yana daga cikin ɗaya daga abubuwan da za su ma mutun ceto a ranar tashin kiyama hadisi wanda Imam Ahmad da Imam Hakim suka da cikin musnadarkan shi ya wutar da shi hadisin Abdullah ibn Umar yake cewa as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani al-'abdu yawm al-qiyama da al-qur'ani da azumi za su ceci bawa a ranar tashin kiyama yake cewa sai azumi sai yanzu sai ya ce ya rabba ya ubangiji lokacin da aka tara mutane azumi zai zo gaba ubangiji yace ya rab mana'atuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar yake cewa ya ubangiji ba wannan bawan naka na hana shi cin abinci na hana shi sha'awar shi a tsakar rana kenan fashaffi'ni fihi ya ubangiji ka bani cinten shi wannan bawan naka haka shi ma alqur'ani zai zo yace yayi bayani yace wa ubangiji na hana bawanka kwanciya da dare yana karanta ni tsawon dare shi ubangiji ka bani ceton shi kuma za a ba su ceton mutumin da yake azumi da mutumin da yake karanta alqur'ani Allah sanya wani daga cikin dukkan sabi imma alqur'anin dukkan sabiin ko alqur'anin ko kuma da alqur'anin da sunna ko kuma mu samu ɗaya ko alqur'anin ko kuma azumin Allah da tar da mu kenan idan muka diba zan muga azumi yana da wata fadala mai girma duk da kasancewar idan muka dauka zan mu gani fadalar shi tana haduwa ne kan wa'ansu nau'ika na daga haƙuri bawa zai dauki azumi idan ya dauka to ka tabbata wa bawan nan ya haƙura ne akan biyayyar ubangiji yana iya ci yana iya sha amma dai saboda biyayya game da ubangiji shi ya dauki azumi kuma ya haƙura akan haka kuma haka biyayya haƙuri da zai yi akan sabon ubangiji gashi nan yana da sha'awa ainin shi yana so yayi kaza amma dai albarkacin azumin ya hana kanshi zan mu gani wannan duka abubuwa ne wanda ubangiji yake banta ba wanda yake da wannan insu sai azumi babu wanda yake da irin wannan fadala in ba azumi ba kuma manzo Allah ubangiji yana tabbatar mana a cikin hadisin kursi wanda manzo Allah ya rawaito yake cewa wa ana ajizi bihi dukkan wata bauta da bawa da zai yi ubangiji ya mun salladanta ana baka lada 10 ne ko alimka maka shi zuwa 700 ko kuma sama da haka amma dai azumi ubangiji yace wa ana ajifa innahu li wa ana ajizi bihi azumi nawa ne kuma ni nake sakanta shi kenan idan mutai idan yayi azumi ba wanda abu ne wanda yake asirance da bawa da ubangiji shi babu wanda zai sakanta mai babu wanda yasa abin da aka baiwa bawa illa ubangijin shi Allah datar da mu da tsayuwa tsayin daka akan wannan bautar malai yake cewa alhadisur rabi wa 70 ba'da al-mi'a hadisi na 174 yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayni illa rajulan kana yasumu sawman falyusimhu hadisin wannan an samu shi Imam al-Bukhari ya hudar da shi a cikin Kitab as-Sawm babun la yataqaddamna ramadana bisawmin yawmin wala yawmaini babi wanda yake bayani akan ba bai kamata ba mutum ya gabata azumi da azumin rana guda yini guda kamar azumi ko kuma yini biyu kamar azumi hadisi ne wanda ya idan muka diba juz'i na uku shahi na 28 hadisi mai lamba ta 1914 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi Kitab as-Siyam babu la tuqaddimu ramadana bisawmi yawmin wala yawmain babi wanda yake bayani akan hani kadda a gabatar da azumi ga azumin yini guda ko kuma yini biyu juz'i na uku shahi na 125 hadisi mai lamba ta 1082 hadisi ne wanda aka same shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace la taqaddamu ramadana bisawmi yawmin kadda ku gabaci ramadan da azumin yini guda wala yawmaini ko kuma yini guda biyu kenan muna watan sha'ban ko watan sha'ban idan ya zo 28 ko kuma 29 ko kuma 29 da 30 mutun ya dauki azumi a wannan yinin yinin 28 din shi ko yinin 29 ko kuma yinin 29 ko kuma yinin 30 wannan sune kwana biyu wanda ba a bada halacci ba mutun yayi azumi na nafila mutun yayi azumi idan muka diba sabida mi zan mu karanta illa da sanya manzo Allah ya hana yake cewa illa rajulan kana yusumu sawman falyusumhu yace sai dai idan ya kasance wani mutum ne ya kasance yana azumta wannan kwanakin an yi katari 29 he ta wado ranar litinin ko kuma 29 sai ta 30 in he ta wado ranar litinin ko kuma ranar alhamisi shi kuma ya saba azumtar ranar litinin da ranar alhamisi wannan shi an bashi dama ya azumci wannan azumin sabida nan idan muka diba hukuncin akan niyya ne shi wanda bai saba yin azumi ba a wannan lokacin sai ya dauki azumi takan yi niyyar shi yana tunanin a'a in ya kasance a cikin watan Ramadan ne to mun dace in kuma ba watan Ramadan bane ba to mun yi nafila to wannan shine abin da aka haramta amma dai idan ya kasance mutun ya saba dama niyyar nafila ce gare shi to an bashi damar yayi haka kenan nan hadisin ya kasa mana mutane guda biyu ɗayan wanda bai saba yin azumi ba a wannan ranar ko bai saba yin azumi ba to ashi ba a bashi damar yayi azumi ba kamun ya gabaci watan azumin watan Ramadan kamun da kwana ɗaya ko kuma wata amma dai wanda ya saba yin azumi to hakika yana da damar idan ya kasance ya saba yi a kwanakin da ya saba yin azumi ne yana da damar ya azumce shi kenan abubuwan da zan mu iya fahimta karkashin wannan hadisin zan mu gani da kwai hani akan gabatar da watan Ramadan da azumin yini guda ko kuma yinin biyu yini guda biyu kuma idan muka diba zan mu gani da kwai rangwame wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga mutumin da yake da al'ada yin azumi kamar azumin ranar alhamisi ko kuma ranar litinin shi yana da damar yayi wannan azumin kwana ɗaya ko kwana biyu kamun watan Ramadan sannan idan muka diba zan mu gani lalle da kwai bambanta ibada da nafila waccan shi azumin watan Ramadan wajibi ne ga kowa da kowa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum shi kuma wannan wa azumin nafila ne kenan ka hada bauta guda biyu da nafila da farilla a wuri daya kenan wannan idan ya kasance baka saba yin azumi ba to ba a baka damar baka azumci watan wa kwana ɗaya ko kwana biyu ga watan sha'ban ba kamun azumi sannan kuma idan ya kasance ka saba yi to hakika kana da damar ka aikata akan haka kuma illaz idan muka diba zan mu gani malamai sun yi bayani akan illaz da sanya manzo Allah yayi hani akan haka shi shine ka hada ibada kamar yanda muka yi bayani kuma mutun ya shi dandanan watan Ramadan ne ana an kama watan Ramadan kai ka fara azumi tun kamun watan Ramadan ne ka shigo da shi cikin watan Ramadan zaka gani babu wani zaki babu wani dandano akan azumin naka sai ka gani kamar kai wani azumin wata ne guda kuma ka shigo watan Ramadan kuma yayi ake yi kenan ana so mutun ya dan jinkirta kwana ɗaya kwana biyu a huta a daidaita a an ga wata to mutun ya dauka kuma ayi ta yi har lokacin da aka sake koma ce mai an ga wata sannan ya ajje wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba mala yake cewa alhadisul khamis wa sab'un ba'da al-mi'a hadisi na 175 an abdullahi bin umar radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu idza ra'aytumuhu fasum wa idza ra'aytumuhu fa'ftir fa in humma 'alaykum faqdiru lahu. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi wanda zan mu samu hadisi a cikin kitabu sawm babun hal yuqalu ramadan aw shahru ramadan, babi wanda yake bayani shin cewa za a yi watan ramadan ko kuma cewa za a yi ramadan idan azumin ya zo. Watan ce me za a yi ramadan ko kuma ce me za a yi watan ramadan, juz'i na uku shahi na 25 hadisi mai lamba ta 1900. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi kitabu siyam babu wujumi sawmi ramadana li ru'yatil hilal, babi wanda yake bayani akan wajibcin azumin watan ramadan sakamakon ganin wata, juz'i na uku shahi na 122 hadisi mai lamba ta 1080. Hadisi ne wanda aka same shi daga Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa idza ra'aytumuhu fasum, idan kuka ganshi to ku dauki azumin ku. Minan yake nihi idan kuka ga watan ramadan jinjirin wata to hakika an ba ku damar ku yi azumi, wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru, kuma idan kuka ganshi hakika an ba ku damar ku karya azumin ku, ku aje azumin ku, ku sallace. Yace fa in humma alaikum, idan aka samu wani hazo ko kuma wani gajibare ya shamakance ku da ganin watan, yace faqduru lahu, yace to ku lissafa mai kwana 30, kinan bayan kwana 30 kuma sai a warware azumi a sallace. Me idan muka diba zan mu gani hadisin yana mana bayani idan an ga wata sai a dauki azumi. Nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da siga hadisin da jam'i idza ra'aytumu, idan kun ganshi to anan fasumu, sai ku yi azumi. Kenan nan idan muka diba zahirin hadisin zan mu ce a'a kenan tilas sai mun ga wata, kuma ba wai mutum ɗaya ba, kowa da kowa sai ya ga wata sannan ayi azumi. Sai dai zahirin hadisin ba shi ba zan mu dauka ba, shi yana nihin duk wanda idan aka ga watan ramadan, idan aka ga watan ramadan hukuma ta tabbatar mutum ɗaya ya ganshi ya zo ya tabbatar ya ga watan, idan an yarda da shaidar shi, idan an yarda da shaidin da zai zo da shi ko kuma yaran sa ya tabbatar da ya gani, hakika to wannan wajibi ne ga kowa ya dauki azumin watan ramadan. Amma dai idan ya kasance mutumin nan ya zo ya bada labarin an ga wata sai aka ki daukan maganar shi, a lokacin nan malamai suna da mazhabi, suna da matsaya akan haka, wani suka tafi akan cewa a'a idan shi ya ganshi da idan shi kuma ya tabbatar da ya ganshi da idan shi ya zo ya faɗi ma sarki ko kuma wanda suke kula da al'amarin, suka ce a'a ba su yarda da shi ba, ba su yi shelar ga mutane su dauki azumi ba, kenan shi yana iya komawa gehe ya yi azumin shi. Yace amma dai idan ya kasance ya azumi, wannan warware azumi ne, za a sallace ne, to hakika bai da incin ya sallace sai hukuma ta dace ya sallace. Wasu kuma suka ce a matukar ya gani to hakika yana da incin ya dauka, kuma yana da incin ya ajiye da kanshi. Sai dai faɗa mafi rinjaye shi shine ayi aiki da abinda gwamnati, abinda hukuma take faɗa, abinda shi majlisul a'la wanda suke kula da al'amarin suka yi bayani. Nan bai yiwa a ce a'a za a jeranta ganin wane da ganin wane, abu ne wanda idan muka dauka shi karan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba ganin wata ba, labari ake bashi a ce me tun lokacin a shekara ta biyu da aka wajabta azumi ba a taba bada labari bai taba ganin wata ba, sai dai a zo a bashi labari a ce me a'a ai an ga wata. Wanda ya gani ya ce me shin ka shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad ba a yi shi ne, ya ce eh na shaida. To Bilal ishe ila mutane su dauki azumi gobe, wannan shi ne kenan kadda ma'allaka ganin wata da gani idanuwan mu, ce a tila sai he idanuwan mu sai sun gani sannan mu dauki azumi, kuma idan an ce haka din ne kenan zai kasance azumi sai yayi kwana biyar wani bai samu bai ga watan ba, to shi kuma makahu shi kuma ya zai yi da idan shi, ya za a yi akan ganin wata tunda shi bai gani ba, shi an yahe mai azumin ko kuma ya zai yi. Kenan nan hukuncin inda yanda ya zo shi ne duk lokacin da aka ga wata, wani ya bada labarin an ga wata aka tabbatar eh labarin nashi gaskiya ne to hakika za kaman misalin ganin watan kadi a matsayin kanka yake cewa idza ra'aytumuhum fasumu idan kuka ga watan azumar jinjirin wata na ramadan to hakika kuna da a lokacin nan ku azumci watan ramadan yake cewa idza ra'aytumuhu kuma idan kuka ganshi fa afdiru ku sabke azumin watan ramadan ku sallace fa in humma alaikum idan kuma azumin idan watan idan ya lulluba a gare ku ya ko gajin baro ko kuma hazo ya lullube muku watan yace faqdiru lahu ku ilissa ha mai kwana 40 kwana 30 kenan ku cike kwana 30 sannan ku sallace ko kuma ku dauka kenan idan ya kasance watan sha'ban ne sai ku cike kwana 30 kenan bayan kwana 30 sai ku fara sabon lissahi ɗaya ga watan ramadan kenan sai ku dauki azumi idan ya kasance shi watan ramadan din ne kai 29 aka samu gajimare ko kuma hazo ba a samu aka ga wata ba hakika za a cike wannan faqduru lahu iddata 30 kenan za a cike kwana 30 kenan bayan kwana 30 sai a sallace kenan daga cikin abubuwan da zamu dauka karkashin wannan hadisin zamu gani lalle azumin watan ramadan yana ta'allake ne da ganin wata idan an ga wata hakika zan ba dauki wannan kenan ba abbani wanda yake ta'allake ba da kalandari ba muce a ga alsahi ga abin da aka bada ɗaya ga watan ramadan yana tashi rana kaza kenan kurum zamu dauki azumi a wannan ranar a aice ba abu ne wanda yake ta'allake da ganin wata saboda manzo Allah ya tabbatar idan kun ganshi to ku azumta idan kuma kun ganshi ku ajiye azumku kina abu ne wanda yake ta'allake da ganin wata ba bane wanda yake ta'allake ba da lissahin mu lissahin wanda suke lissahin wannan munajjimi masu ilimin falaka kuma shi ma haka idan muka dauka ajje azumi yana ta'allake ne da ganin wata kenan idan an gani a ajje idan ba a gani ba kuma a cike kwana 30 kenan shine kuma abinda zan makaranta a galgashin hadisin lalle idan ba a samu ba a ga watan ba a kwana 29 ba hakika za a cike kwana 30 wannan shine cikon watan Allahu ta'ala sai hadisi na gaba حديثي نا داري دا سبعين دا شدة مالكي تيوى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وانا حديثي إمام البخاري يهو ترشي أتكي انغان تتلتاين في كتاب الصوم باب بركة السحور باب وانديكي بياني أكا البركر ayin sahur juz'i na uku shahi na 29 hadisi mai lamba ta 1923 haka imam muslim shima ya hutar da wannan hadisin a cikin kitabu siyam babu fadli suhur littahin azmi wa babi wanda yake bayani akan fadalan yin sahur juz'i na uku shahi na 130 hadisi mai lamba ta 1095 hadisi ne wanda aka samu shi daga Anas bin Malik khadimun manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل من زيرا دعمن تعالى اشتبت أغريش يتي تسحروا كي سحر فإن في السحور بركة دوم اللي دكوي البركة أتكن ينسحر نن إذا ممكن أوكي السحور أو السحور السحور شيشيني أينهن abincin da za a yi as-suhur abincin da za a yi suhur da shi shi kuma as-suhur shi shine yin suhur sawa'un amma da menene amma dai as-suhur yana nihin abincin da za a kai suhur da shi shi kuma as-suhur shi shine ainihin yin suhur kenan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayanin ayi suhur nan kuma idan muka diba zan mu gani nan umurni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shi kuma malaman usul sun ta yi akan shi duk lokacin da umurni da yazo hakika zan mu dauke shi yuhmal ala wujubihi zan mu dauke shi akan wajibcin shi sai dai idan ya kasance akwai wata karina wadda za ta sarrafa shi daga kasancewar shi wajibi ya koma mandubi ko mustahabbi kiran nan idan muka diba zan mu gani nan umurni ne manzo Allah yake yi, amma dai idan muka bibi saura asar zan mu samu lalle da kowa ta qarina wanda take sarrafa shi da kasancewa shi wajibi zuwa mustahabbi, kasancewa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an same shi yayi azumin kwana uku alwisal, yayi ya gama azumin kwana uku bai yanke ba. Kenan wannan shi yake nuna mana lalle sahur daga ho kasancewar shi wajibi ya koma mandubi. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Aisha take ba mu labari, ana samun shi yana shigowa gida yace da kai wani abin da za a karya da shi, Aisha tace a babu komai ai, yace to dama ya huce da azumin shi. Kenan wannan shi yake nuna mana wannan qarina ita take sarrafa mana wannan wannan umurnin na kasancewar sahur wajibi ne zuwa kasancewar shi mustahabbi ce. Kenan nan umurnin ya koma daga wajibi ya koma mustahabbi. Kenan yin sahur mustahabbi ne kamar yanda malamai suka tafi akan haka. Kenan nan kuma bayanin da yake yi lalle game da sahur da kwai albarka, sawa'un yin sahur din ko kuma abincin da za a ci na daga yin sahur. Idan muka diba zan mu gani lalle sahur da kwai albarkokin da za a samu a cikin shi abu ne wanda zai taimakawa mai azumi akan biyayya Ubangiji tsawon yinin shi. Idan mutum idan ya samu ya tashi da dare ya ci abincin lokacin da ya kamata ya ci shi lokacin sahur, hakika zai samu ƙarfin jiki a yinin shi yayi bauta sabanin mutumin da bai ci ba abinci ba. Kenan nan shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka tabbatar mana lalle a cikin sahur da kwai albarka. Kuma idan muka diba lalle abu ne wanda idan mutum idan yayi sahur lokacin da zai azumi bai kosawa da azumin lokacin da ya karya azumin shi ba lokacin da ya sha ruwa ya buɗe baki. Kenan idan kuma mutum bai yi ba zakari zaka same shi ya magagata a yinin shi, idan ya kai azumin zaka ji bai da sha'awar gobe ya sake yin wani azumi. Shine nan manzo Allah yake tabbatar mana lalle a cikin sahur da kwai albarka. Kuma idan muka diba zan mu gani da kwai lada a cikin sahur, saboda bi koyi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma duk wanda yayi koyi da manzo Allah za ya samu ladan sunna. Kuma idan muka diba zan mu gani lalle mai yin sahur za ya tashi wani lokaci wanda ake so mutum bawa ya ringa tashi a wannan lokacin, shine lokacin kamun alfajir yake to wa manza ubangiji yana cewa wa yusab ubangiji yana cewa yastaghfiruna bil ashar, ko suna yin istighfari a lokacin yin sahur. Wani lokaci ne wanda ubangiji yake bance shi, lokaci ne wanda idan bawa yayi addu'a ana karba, to mutum ya tashi a wannan lokacin yayi istighfari ko kuma ya samu damar yin sallar shi ta asbahi a cikin jama'a. Kenan duk da haka zan mu gani yana mana bayani akan da kwai albarka a cikin shi, kadan daga cikin abubuwan da suke tabbatar mana albarkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan haka. Kenan idan muka diba hadisin zan mu gani lalle yana karantar da mu mustahabbancin yin sahur, kuma da koyi ga umurni ko kuma da koyi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a rayuwar shi. Kuma idan muka diba zan mu gani lalle da koyi wa'ansu albarkoki da za a samu kashin muyin wannan sahur. Allahu ta'ala a'lam. Sai hadisi na gaba malai yake cewa alhadisu 77 ba'da al-mi'a, hadisi na 177. An Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radiyallahu anhuma qala tasaharna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallama thumma qama ila as-salati qala Anas qultu li Zaid kam kana bayna al-azan was-suhur qala qadru 50 aya. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin Kitab as-Sawm, babu qadri kam bayna as-suhur wa salati al-fajr, babu wanda yake bayani gulgudan wani irin gulgudan wani lokaci ne tsakankanin yin sahur in manzo Allah da sallar shi ta asbahi. Juz'i na uku shahi na 29 hadisi mai lamba ta 1921. Haka Imam Muslim shi ma ya hutar da shi a cikin Kitab as-Siyam, babu fadlus suhur, babu wanda yake mana bayani akan fadalai yin sahur. Juz'i na uku shahi na 131 hadisi mai lamba ta 1079. Hadisi ne wanda aka samo shi daga Anas bin Malik ne yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa daga Zaid dan Thabit shine Zaid bin Thabit bin Ad-Dahhak Al-Ansari An-Najjari Al-Ansari Al-Madani, yana daga cikin ɗaya daga ma'abuta ilimi na daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah ya zo garin Madina yana maraye yana dan shekara 11 a kalla a tsawon kasa da wata guda ya koyi yaran Yahudanci, ya koyi kuma rubutu na Larabci. kuma manzo Allah ya sanya shi ɗaya daga cikin marubuta wahayin shi. Zaid bin Sabit shine wanda aka bashi wakilcin hada alqur'ani bugu na farko lokacin Abubakar kuma da lokacin Usman bin Affan. Duk wanda zai dauki alqur'ani ya karanta to Zaid yana da kamasho akan shi. Ya mutu a shekara ta 45 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa shi Zaid bin Sabit tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, mun yi sahur tare da manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Summa qama ila salati, sannan manzo Allah ya tashi zuwa ga sallah. Qala Anas, sai Anas yake tambaye Zaid bin Sabit, yake cewa qultu li Zaid, sai na ce wa Zaid bin Sabit kam kada bainal azan was sahur, gulgudan wani lokaci ne manzo Allah ya sanya tsankanin kiran sallah, kiran sallah shi da yin sahur din shi. Qala, sai yake cewa qadru 50 aya, yace gulgudan karatun aya guda 50. Aya guda 50 idan muka dauka kananan ayoyi zakka mutun yana iya karanta su a minti 5 ko kasa da minti 5, sakamakon dai yanda Qur'ani yanda ya saje a bakin mutum, yawaita karanta Qur'ani mutum Ubangiji yana bashi wata baiwa wadda zai ringa gaugawa a wurin karanta Al-Qur'ani. Kenan gulgudan aya, gulgudan karatun aya 50. Misalin mu dauke ta dai karamin takadiri minti 5 ko zuwa minti 10, shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya tsankanin yin sahur din shi da yin sallar shi ta asubahi. Kenan abinda zan mu fahimta kalkashin wannan hadisin, zan mu gani fadalan jinkirta yin sahur. Sabida idan muka dauka ya nuna mana takaitaccen lokaci ne manzo Allah ya sanya tsankanin yin sahur din shi da yin sallar shi. Kenan ana so mutum ya jinkirta shi har zuwa lokacin da alfijir zai keto. Yake cewa kuma idan muka sake dibawa zan mu gani lalle da kwai gaugawar yin sallar asubahi duk lokacin da aka ce an kulla baki. Kenan mutum ya gaga ya jinkirta yin sahur din shi, kuma ya gaggauta yin sallar shi. Da mujarrad an ce maka alfijir ya keto, to kai kokari ka tahi kai sallar ka. Kuma idan muka diba zan mu gani hadisin yana tabbatar mana lalle lokacin mutawa alfijir shine lokaci na kulle baki, na kame baki, kamar yanda Ubangiji yake tabbatar mana a cikin suratul baqara wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajr, ku ci ku sha har sai ya bayyana a gare ku horin kyalle na horin zare daga bakin shi. Kenan hasse kun fara tantance hasken ketowa alfujir ko hasken sahiya. Kenan lokacin da mutum ya tabbatar alfujir ya keto, idan muka diba aya tana tabbatar mana sai mutum sai ya tabbatar, ba wai mutum bai ringa kirdada ba shin alfujir din ya keto ko bai keto ba. Idan kana shakka inna sha'innan zanna la yughni min alhaqqi shay'a, ita shakka ba ta tabbatar da gaskiya al'amari. Kenan har sai hatta ya tabayyan, har sai ya bayyana gare ka alfujir din ya keto, a lokacin nan sai ka like bakin ka. Amma dai in bai bayyana a gare ka ba, kana shakka shin ya keto bai keto ba, hakika ka ci gaba da cin abincin ka har sai ya bayyana a gare ka, ka tabbatar eh yanzu alfujir ya keto, a lokacin nan sai ka like bakin ka, hasa ci ka hasa sha. Wallahu ta'ala a'lam. Sai hadisi na gaba yake cewa as-samin wa sab'un ba'da al-mi'a, hadisi na 170 bayan hadisi na 178. Yake cewa ana Aisha ta wa ummi Salma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaqtasil wa yasuma. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin kitabu sawm babun as-sa'im yusbihu junuban, babi wanda yake bayani mai azumi idan ya wayi gari yana mai jaraba. Juz'i na uku shahi na 29 hadisi mai lamba ta 1900 da 1226. Kuma Imam Muslim shi ma ya hutar da shi a cikin kitabu siyam babu sihati sawmi man tala'a alayhi al-fajr wa huwa junubun, babi wanda yake bayani akan ingancin azumin wanda alfijir yake to yana mai janaba. Juz'i na uku shahi na 137 hadisi mai lamba ta 1109. Yake cewa hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta, matan manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, uwan mummunai yake cewa wa ummi salma da kai kuma ummi salma ita ce hindu bintu umayya bin abi umayya haka sunanta yake hindu bin abi umayya diyar babban abu jahl ce kuma diyar babban khalid bin walid ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya aureta a shekara ta uku bayan hijira daga makka zuwa madina kuma ita ce daya daga cikin karshen matan manzo allah wanda ta rayu a duniya ita ce karshen mutuwa na daga cikin matan manzo allah mai tsira da amincin allah shi tabbata a gare shi ta mutu shekara ta 61 a wata riwaya 62 na daga hijiran manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare ta wa idan matan nashi uwayen mummunai suke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kana yudrikuhu alfajru wa huwa junubun ya kasance alfajr yana ketaume yana ketawa alhalin yana mai janaba min ahlihi na daga iyallan shi kenan wannan shi yake nuna mana ba wai mulkin manzo Allah yi ba ya tara ne ga iyallan shi kenan ya kasance alfajr yana ketaume alhalin yana mai janaba idan kuma alfajr ya keto ka mai baki ake yi kenan yana dauka azumin shi alhalin yana mai janaba yake cewa summa yaghtasil sannan yayi azumi wa yasumu kuma ya ci gaba da azumin shi kenan wannan kasancewar wannan hadisin sababin zawo wannan hadisin shine lokacin da ya kasance an samu sabani cikin sahabban manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi lokacin nan Abu Huraira yake fatawa akan duk wanda waye wayi gari alfajr yake to yana mai janaba hakika bai da azumi wa an su sahabbai suka ce a duk wanda alfajr yake to yana mai azumi yana mai janaba hakika ya azumin shi yana nan a tsaye a lokacin nan suka ce to a koma zuwa ga matan manzon Allah a tambaye su aka ce aka tambaye Aisha aka tambaye Ummu Salma suke tabbatar musu eh lalle manzon Allah yana tarawa da mu kuma alhalin yana mai alfijir da kyoto mai bai wanka ba sai bayan ya yi liya ya kame bakin shi sannan yayi wanka ya tafi yayi sallah kenan kalkashin hadisin abinda muke iya fa'idantuwa da shi ko abinda muke iya dauka kalkashin hadisin shi shine ingancin azumin mai janaba duk wanda ya kwana yana mai janaba ko kuma ya tara da iyallan shi lokacin da sahur ya kai yana tunda abu ne wanda an baka dama daga ketawa daga hadawar rana har zuwa lokacin da alfijir zai keto kana da damar kai ka mu'amalanci iyallanka kenan koda ya kasance soran minti biyu alfijir ya keto hakika kana da damar kai mu'amalanci iyallanka matukar alfijir in baya keto ba kana wannan aikin kuma idan muka diba zan mu gani hakika hadisin yana tabbatar mana muna iya yin kiyasi akan wanda yayi muhulki shi ma ya tashi ya samu kanshi a cikin wani yanayi kenan shi ma yana iya daukar azumin shi bayan ya kare bayan alfajir ya keto ya ci ya sha ya more ya kame bakin shi sannan ya tafi yayi wanka ya tafi yayi sallah kuma idan muka diba hadisin muna iya fahimta lalle babu bambanci tsakanin azumi wanda yake na farilla ko kuma azumi wanda yake na nafila sawa'un na nafila ne janaba ta kama ka dauki azumin ka alfijir yake to ka kame bakin ka kana mai janaba azumin ka yayi hakika kuma idan ya kasance azumin nafila ne shi ma azumin ka yayi saboda malamai sun kawo hujja akan haka suke cewa azumin bai wannan azumin shi wanda ya kwana yana mai janaba ko alfijir da yake to me yana mai janaba kalkashin wannan aya wa hilal lakum laylata siyamur rafasi ila nisaikum hakika an halatta muku dararen watan ramadan dararen azumi zuwa ga kusanta iyallanku kenan an baka dama daga hadawar rana har zuwa keto alfijir kana da damar kai abin da kaga dama da iyallanka kuma ka kwankana mai janaba alfijir da yake to maka yake kana mai janaba kuma ka kame bakinka kana mai janaba kuma azumin ka yayi lokacin da zaka je kai sallah kuma a lokacin nan ka tafi kai wanka ko kuma kai taimama idan baka samu ba ruwan da zai ishe ka kai ko ruwan da zaka yi wa zaka yi wankan da shi ko kuma idan ya kasance idan ka taba ruwan zai cutar da kai hakika kana da damar kai taimama akan haka kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu fadalan matan manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kuma da kyautatawar su game da al'umma wannan abu ne wanda yake boyayye wanda babu wanda isa ya san shi in ba su ba manzo Allah hutawa za yi ya ce a jiya na kwana da iyallai na ina mai janaba kuma na dauki azumi ina mai janaba bai yiwa manzo Allah ya huto ya hudu musu haka amma dai aka koma su suka faɗi mana haka duddan mu san wannan hukuncin wannan kyautatawa ce na daga matan manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi kasancewar ba wannan kadai ba ilimi da yawa suka nakalto mana abinda ba ma iya samun labarin shi ba illa face illa daga wurin su kamar wankan shi da yake yi ya kasance yana wanka a cikin gudaro guda tare da matan shi wannan ba yiwuwa mu sani illa matan shi idan sun ba mu labari kuma sun yi iyakacin kokarin su duddan su isar da wannan ilimin ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah saka ta Allah saka musu alheri kuma Allah kara jikan su ya yarda da su sai hadisi na gaba yake cewa al hadisu tasi'u sab'un hadisi na 178 an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu yake cewa wannan hadisi idan muka diba zan muga imamu al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabu sawm babu as-sa'im idha akala aw shariba nasiyan babu wanda yake mana bayani idan mutum mai azumi ci ko ya sha yana mai mantuwa yace ya sha to zamu ga hukuncin shi juz'i na uku shahi na 31 hadisi bi lamba ta 1933 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi kitabu siyam babu aklun nasi wa shurbuhu wa jama'ahu babi wanda yake bayani akan cin abincin wanda ya mance ko kuma ya sha ko kuma ya yi jima'i la yufatir yake cewa ba ya karya azumin shi ba juz'i na uku shahi na 160 hadisi mai lamba ta 1155 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace man nasiya duk wanda ya mance wa huwa sa'imun yana mai azumi fa akala sai ya ci abinci aw shariba ko ya sha abin sha falyutimma sawmahu to ya ci azumin shi fa innama at'amahu Allah wa saqahu domin haka Allah ne ya azumta shi Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya shayar da shi kidan duk wanda ya ci ya sha yana mai azumi akan mantuwa hakika ubangiji ne ya ciyar da shi ubangiji ne ya shayar da shi duk da kasancewar haka idan muka diba zan mu ga malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala kaga ga shi na mun samu hadisi wanda yake sarihi yana tabbatar mana duk wanda ya ci ya sha alhalin yana mai mantuwa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi idan muka diba zan mu gani wa an sintahi akan a'a azumin shi yana nan za a mai biri da bula zai huto yana mai azumi ya cika tunda manzo Allah cewa ya cika azumin shi kenan zai cika azumin shi amma dai wannan albarkacin tantin nan da yayi ko shan nan da yayi sai ya koma ya maimaita azumin shi ya rama wannan azumin daga cikin su da kai malikiya suka ta yi akan a'a lalle sai ya rama azumin shi sai suka ta yi akan ka'ida wanda malaman usulu wanda suka dora akan ta shi shine duk abin da yake akai umurni akan shi hakika wani abin da akai umurni baya saraya akan mutun ga mantuwa suka kawo misali suka ce yanzu mai dauki sallah mutun ne yayi yamance bai yi sallah ba yace shin sallah tana iya sauka akan shi sallah ba ta sauka akan shi ba suka ce to kwatankwacin haka kwatankwacin azumi kenan duk wanda yace ya sha da yana mai mantuwa yace to zai suka ce zai cika da azumin shi amma dai sai ya rama wannan yinin wannan azumin bayan watan Ramadan sai dai wannan malamai sun musu raddi akan haka suka ce to ina zan mu sanya wannan hadisin saboda ai manzon Allah ya sanya ta'lili ne a nan yayi ya sanya illar da ta sanya yace to ai duk wanda yace ya cika wannan abin da yace ya sha ubangijin shi ne ya ciyar da shi ya shayar da shi kenan duk wanda yace ya sha yana mai mantuwa hukunci fada mafi rinjaye ta malamai shine ubangijin shi ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ya cika azumin shi kamar yanda kowa ya cika azumin shi kuma babu ramuwa akan shi sai mas'ala ta gaba malamai suke cewa to shin muna iya yin kiyasi tunda nan manzon Allah bayanin ci da sha yayi bai bayanin jima'i ba mutumin da yace yayi jima'i yana mai mantuwa akan jima'in da yayi bai sani ba yayi jima'i hakika shi ma zan mu dora shi zan mu bashi hukuncin ci da sha ko kuma bashi hukuncin ci da sha ba wannan mas'ala ce ita ma malamai sun kara mu juna sani akan ta idan muka dauka mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal tare da almajiran shi sun tayi akan lalle jima'i akan mantuwa jima'i akan mantuwa lalle yana warware azumi idan mutum idan yayi jima'i yana mai mantuwa hakika yana mai warware azumi suka ce kenan abin da yake kan shi wajibi ne yazo da kafara suka kawo hujja da akan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi hadisin da muka karanta wanda manzo Allah bai zana ba ijma'i ba akan haka ba mutum ya sare da iyallan shi yana mai mantuwa manzo Allah bai kawo ba haka ba bayanin da manzo Allah yayi yace ai cewa yayi ci da sha dan me yasan ya bai kawo jima'i ba ai shi ma yana yin mantuwa ba ai ba suka ce dan haka mu yarda ba akan kasancewar idan mutum yayi jima'i hakika ana iya sallama mai shi ma ya ci gaba da azumin shi kamar yanda mai ci mai sha yayi kuma suka kawo hadisi hujja da wani hadisi wanda zan mu karanta a nan gaba duk da kasancewa hadisin shi nan manzo Allah ya tabbatar da wannan mutumin abin da ya aikata ne abin da ya aikata ne a matsayin yana mai sani ya san da abin da ya aikata kenan yana mai sani da gangam ya aikata sannan a kalkashin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta mai abin da ake cewa kafara sai wa'ansu daga cikin malamai wanda jamhurin malamai kama Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Abi Dawud da Ibn Taymiyyah sun ta akan duk wanda yayi jima'i ya sadu da iyallan shi yana mai mantuwa a cikin watan Ramadan ko kuma yana mai mantuwa a cikin watan Ramadan hakika azumin shi yana nan sai suka kawo hujja da hadisin da Hakim ya hujjar da shi hadisin Abi Huraira wanda manzo Allah yake cewa man afṭara fi Ramadan nasiyan fala qada alayhi wala kaffara duk wanda ya buɗe baki ya karya azumin shi a cikin watan Ramadan yana mai mantuwa hakika babu wata ramu ko akan shi ko babu kaffara akan shi suka ce saboda ainin manzo Allah wannan lafazin da yazo amu ne yazo dukkan wata mantuwa idan mutun yayi ta wanda take iya karya azumi akan yana mai mantuwa ya aikata haka hakika babu wani babu ramuwa akan shi kuma babu kafara akan shi kuma suka kawo hujja da umumin wannan aya wanda take bayani wanda ubangiji yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ubangiji mun kakka kama mu da laihin kuskure ko kuma laihin akan bamu sani ba muka yi akan mantuwa ko kuma kuskure muka aikata wani abu sannan kuma suka kawo hujja da hadisin da lalle idan muka diba zan mu gani mantuwa abu ne wanda yana iya abkuwa ga kowa da kowa kenan shi ma za a dora shi akan manzalin ci da sha irin yanda manzon Allah ya ba su hukunci kenan duk wanda ya ci ya sha hakika babu komi akan shi haka duk wanda yayi jima'i shi ma babu komi akan shi sai dai abinda zan mu diba zan mu gani malamai da suke tsokacin akan su bu siyar da ba bisu ba da damar ba wanda yayi jima'i akan mantuwa shi ma ya huce da azumin shi suka ce ai idan muka diba zan mu gani jima'i abu ne wanda ba kamun a yi shi kalle yake abkuwa mutum tunda ai idan an zo jima'i da kai takadimi da za a yi mutum ya kaddamar da kanshi irin abubuwan da za a yi a ce mutum har yayi wannan abin har ya kai yayi ya aikata wannan abin kuma bai san ba da yana da azumi ba suka ce abu ne wanda kalle yake abkuwa a ce mutum yayi irin wannan mantuwa yace amma dai dan haka tunda dai manzon Allah yayi umarni kuma ya zo da umumin adilla akan duk wanda ya karya azumin shi yana mai mantuwa babu kafara babu ramuwa akan shi yace sai musallama mutum yi akan haka tunda hukunci ne na shari'a kenan duk wanda ya aikata haka hakika ci ko sha ko kuma jima'i hakika babu komi akan shi za ya ci gaba da azumin shi sai dai idan muka diba ga hankali dan muga abu ne wanda yana daukar lokaci mu dauki misalin mai azumi idan ya dauki abin sha wani sa'in kamun ya kai bakin shi yake tunawa ashe azumi yake wani sa'in daga yana tsakan sha zai tuno azumi yake ko kuma wani sha'in yana kare sha zai tuno kai ashe ni na dauki azumi sai ya aje kenan wannan idan muka diba zan mu yi kokarin mu daidaita kasancewar lokacin namu tsoron mu minti 10 a yanzu ba ka an ce lokaci yayi kenan zan mu takaita akan wannan hadisin amma dai idan muka riba zan mu ga hadisin yana karantar da mu ingancin azumin wanda ya ci ko ya sha ko ya yi jima'i a lokacin da ya aikata haka in yana mai mantuwa kuma lalle duk wanda ya ci ko ya sha ko ya yi ko ya sadu da iyallan shi hakika babu wani laifi akan shi wannan ciyarwa ce ta Ubangiji kuma da shayarwa ce ta Ubangiji Allahu ta'ala alam abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu lada abinda muka yi. Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.